Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kana talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 15 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan matsalar garkuwa da mutane.
Ke Amina muna tafe da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu,
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya Kamaru, inda wakilin sashen Hausa Muhammad Rabiu ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan matsala ta garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa.
To jama'a barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe. Makasudin kasancewa mu a cikin wannan zaure shine neman gane wato bakin zare game da al'amarin yankin nafin da yasa al'umman yankin Adamawan Kamaru a gaba. Game da haka, me kowane ɗaya daga cikin ku zai iya gaya mana a game da wannan al'amari? Za mu fara da Alhaji Ahmadu Damba, wanda zai gabatar da kanshi kuma ya gaya mana wato hanzarin shi a game da wannan al'amari.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maganar kinnafin abu ne wanda yake na da tsawo. To kuma masifan da kidnapping ya kawo baya misaltuwa, domin ya talauta mutane bila adadi. Wasu garuruwan sun tashi fanfafo ba kowa a ciki, ba gari ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, garuruwa. Bayacin wannan kuma al'umma sun talauce, sun zama ba su da abin hannu. To masifan da ke faruwa a cikin kidnapping wato ya faro ne daga shirye Kaddafi da aka yi a mulki. Ya tara makamai masu dumbun yawa, makaman kuma suka shiga hannun bata gari, ibiyo cikin Sahara, ibiyo Niger, ya watsu Mali, Nigeria, Kamaru har Central Africa. To abu ne wanda yake nan gwamnati da farko ta yi sakaci a ciki. To amma kuma a wani lokacin kuma gwamnati tana kokari, amma kokarin tambaje isa ai ba mata ba, domin yadda mutane suka galabaita bai cancanta a bar mutane hakan nan ba. Domin misali anan Kamaru, in ba domin shanu wanda suke zuwa daga Chadi Nigeria ba, adama wannan kusance muka a cikin kashi 10 in ka kasa shanun da ake da shi a cikin Adamawa gaba daya, kashi 8 duk sun tafi, kuma sanin jinkin nafin ne waje sauraka kashi 2 bane kawai. Amma domin shanun Najeriya da Chad da yake zuwa ba za mu samu naman da za mu ci ba mana.
To Muhammadu Kabiru, kai a matsayin ka na dan jarida, shin kai ma kana ganin wato taltalin arzikin makiyaya da kuma manoma wanda yake su ne akasari al'umman Adamawan Kamaru ya dukushe a dalilin wannan kidnapping ne
eh haka yake domin ka san da akwai abubuwa da dama zan iya ce mama ana cikin yunwa don an shiga cikin wani halin kakana kaya cikin kasan wato arewacin kasar Kamaru baki daya yadda ake noma zaka tawar da shi yanzu duk en wato wadannan masu garkuwa da jama'a sun zo sun kakkama mutane suna tambayan fansa wadansu ba su da kudin fansa wadansu kan shede a kashe yanzu dai zan iya ce maka wato bai sati guda ba da akwai wani wanda aka sake shi yana tafiya ne suka dosa dukan shi suka ce ya ki tafiya da sauri ya dawo suka sossoke kafan shi nan suka cicire faratun shi na kafa
shi dan su haka tafiya a dalilin jin ka shi da suka yi ne ko kuma a'a
an kama shi
ne yara zana ne
an yi garkuwa da shi don ka san tafiya ake yi da mutanen din ai ana yawo da su ana kauracewa don in kuka ga gwamnati ta ga za a gane ta nan she su sanja sahu do mutane ne wanda suka san daji mun nan da gaske sun san daji ba kamar yanda kake tunani ba don suna da abubuwan hawa suna da wakai duka wanda suke
kenan dai asalin su dama mazauna daji ne
eh daga Nigeria daga Chad daga kasan Central Africa duk haka suke yawo kaga wadannan duk babu zaman lafiya dole ne mu ko min tsarin mu da muke da shi ba mu kai wato yadda za a iya tsare su ba
to kaurace ma wannan gari zuwa koma wannan garin kan suna yi ne don
badda sahu da haka yake wannan mutumin din da yanzu haka ko tafiya ba a iya yi yana zaune a daki don sun lalata shi yana kasa she ja da yake yanzu ja da ginde yake yi kaga ai wannan abubuwa ne wanda yake abin takaici kuma sannan zan iya ce maka a kasar Kamaru zamu iya yabawa zamu iya kushe mun gwamnatin kasar Kamaru
a game da tsaro
don tsaro sojoji ba su yawaita a kasar nan ba dole ne shi a dibi sojoji don sojoji ba su yi shi kasar nan ba yanzu rikicin baminda an kai wadansu sojojin can ta nan kuma ta bude ya za a yi
kenan ana tuka da warwara
to kaga dole ne ga Boko Haram ta nan ga en aware ta can kasan Baminda da
Boya
ga kuma ta nan kuma mayakan Central Africa su wanda ke cewa su mutanen
Nozo
to suna nan dai to suna ta damunmu wato antibalaka da su waye duk kaga dai du wato abin din ya rudi
kai tsamare
to dole ne kasar Kamaru she ta dauki matakai yadda za ta kara sojoji domin tsaro ya karu amma fa ba za a yi wannan ita kawai ba dole ne wato mutane kuma su ma su ka agajin su
wato al'umma
dole ne duk yanda kuka ji wani abu dole ne ku ba mu gwamnati ku yi wato
a samu hanzari ya zo to wani irin duba alal misali so kuma dalibai suke ma wannan al'amari
na nake godiya da wannan bani dama wannan lokaci gare da abinda muka ake magana wani suka irani magana suka fa sun fadi fanne sun ga cewa da akwai kokarin da gwamnati suke yi bai isa ba da sauran kuma na mutane ga baki da yansu to a hakan dai nace magana dan gwamnati kusan gwamnati su da akwai ayyukan da ba su waye da shine yake sa kuma abin ya kike ci ci gaba mu dauki alal misali namu na dalibai kan fada su dukan dalibai wanda suke nema to a yanzu kun san duk aiki abin da yake don gobe aika wato gobe a samu inda za a fanni inda za a samu a zauna a samu aiki to a wannan lokaci idan ba mutane ba su samu wannan ba dalibai din manya suke kiran su wanda suke su kawo tashin hankali idan sun tambayi gwamnati su ba da gudunmawa akan wani ayyuka ko kaman a ce da akwai abu galamari haka gwamnati na yi amma bai je daidai yanda suke so ba kasashen waje su ba ta karfi to dole kuma ba su shi kansu ba su wayannan mutane sai su kira da su so da su to yanzu zai iya ce ka su kaman dalibai yau ya ka gama sukuru da wuya ke samu aiki to kuma abin ma ya kamaci maganan tarbiyyar da iyaye suke ba ma yara duka wayannan to kuma dalibai kamar yanzu a fanni mu babban ajamiya kusan dalibai zamu zo garuka da yake kasashe daban-daban to amma muka hadu anan dole ne shi a wannan lokaci da muka hadu shi mu hada kanmu dawo daya domin cewa mutum ya kebe gefe za iya zuwa dauke shi ko kuma za iya mutanen su tabbata a cikin mutanen su shiga to su janye daya biyu a tsakanin mu gobe sai ji damar illa za su ya janye su su yi aiki da su ko kuma su ya janye su su ya kasu su kance su ne ma ake dauka domin a tambayi a bada ka kashedi
to nace kai a naka duban baka ganin cewa a kammala karatu ba tare da an samu aiki ba wannan ire-iren abubuwan in bai ta'azzara al'amarin na kidnapping
to kaman da wani suka yi gane suka fadi kusan ya kace musulmai to tunda an ce musulmai kuma mun san mu duk abinda zamu yi mu yi ne mu bar ubangiji kuma saura to daidai ne abinda ake gwamnati ke ba za mu ce ba ta yi ba alhamdulillah to amma a yanzu anamu kuma mu ci gaba da yin baiwa mu da yin dalili kada mu so sokar da hannu amma bai nuna cewa mu koma mu je mu ba da shi ba mu ba hadin kai wayannan su abubuwa ba domin a gobe zai tare ina nika samu ina nika sakasa kuma nika sakasa ba mai amfani ba mai amfani bane din mun ga da mu samu ci abu mu kuma samu rasu da kai abinda suka ce za su ba mu a wannan lokaci ba abu mai dadewa bane ani a wana wa gani
Mallam Haruna Garba dan kasuwa ne wanda yake ya saba wato jigilan kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru so da yawa kuma iya gani ko kuma mai kalubalance ire-iren waɗannan da farko dai ana yan zargina daga baya kuma ya zamanto an koma wato babin yan kidnapping shin wane irin kallo kake ma wannan al'amarin
muna cikin wato akwai kalubale saboda ni ma kaina nan da nake magana zargina sun taba kama ni da manya-manyan makamai to Allah ne ya tsirar da mu sun karbi abin da zasu karba suka kyale mu ana ci gaba zancen kidnapper mun koma baya kidnapper ba abin da zai gagari gwamnati in gwamnati ta dage a dukkan kasashe za a samu saukin abin don gwamnati abin da zai gagari gwamnati babu shi don suna da hikimomin su da za su yi su kai tsaro ko ta ina su kai tarmaki ko ta ina su kwantar da wannan abubuwan da yake waye duniya gaba daya
shin ya kake ganin za a iya wato dafa musu biki ganin cewa mutane nan ne ba a kasa daya kawai suka ta'allaka ba suna tashi ne daga wannan kasan su koma wannan kasan su tashi da wannan kasan su koma wannan kasan suna nan suna ta wato nakasa tattalin arzikin mutane
to mazauna daji ne wanda suka san daji amma dukkan gwamnati in ta dauki matsakai gwamnatocin duka gaba ɗaya na kasashen Afirka
wato in aka yi hada ka
suka yi hadin kai suka dauki matakai akan kinnafe za a ga saukin abin don abin da je gagari gwamnati a inda ni na duba na gani da inda jama'a kuma suke kallo tun da muna hannun gwamnati kuma inda gwamnati ke tsara al'amarinta ko suna tsaro amma ko da cewa kara da wanka
haka yake
gwamnati da kara tsaro ta bude ido akan lamarin da ake cikin wahala da kinnafi wani a karbi dukiyansu kuma a kashe su wani a karbi dukiyansu a galabatai da su a mulakanta su a sake su to shine wannan abu gwamnati ta maida hankali gwamnatocin duk kasa Afirka su maida hankali akan wannan abu ba abin da zai gagari gwamnati akwai hanyoyi da dama wanda gwamnati za ta bi za a zuba ɗan rahotannai wato misalin yan sandan ciki waɗanda za su kewaye gurare duka ba sa gane su ba za su iya zuwa suna taimakawa da tsaro kuma na ma'aikata na yan sanda da kuma bindigogi isassu da kuma yan rahoto a dinga samun labaru ko ta ina ƙauyuka kaman da nanana ta akan da Alhaji Ahmadu ya fada saboda nana ta wanda nayi gwamnati bata maida hankali sosai akan lamarin ba anan aka samu kalubale
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar
Alhaji Amadu naka ganin wace hanya za a bi don ganin cewa wato an magance gaba daya
hanyoyin suna da yawa amma ba masu nisa bane domin kaga kaman anan akwai lokacin da aka soma kidnapping akwai wani kanal da aka kawo shi musamman don ya lura da wannan kidnapping da ake yi kuma yayi rawan gani domin inda yake kusance maka an bashi rabin batalia da motoci da dai duk wani abin da ya kamata a ba mutum wanda zai aiki da jiragen sama da sauransu kuma aka bashi diga nan ka fara diga Garombre haka tafi Kusiri shi aka ba mu wannan yanki ya zama to cewa duk inda yake Chris data da jiragen sama data da motoci kuma ko masallaci jeje ina tare da mutane 12 kusa da shi da nashi bindigan baya barinsa gidansa ya kaurace mu gidansa gaba daya abin da yayi mun gani kuma ya amfana
an gani a kasa
to me zai hana saura kuma su koyi wannan Allah misali a tsakanin akoni kauye bugjon zuwa akoni gari hanyar Tubaro aka dauki wani mutum nan kwanan nan inda aka dauke shi suka yi tafiya da shi ba karamin tafiya ba suka yi da shi aka je dukiyar su gaba daya sannan suka talauta yace idan suna hira wannan mutumin yawancin su kidnapping inda suka dauke su yawancin hirin su da suke da mutanen Kaduna suke hira wasu suna kabaru kuma akwai mutane da suka dauko su daga Najeriya suka shigo da sunan kabaru akwai na kabaru da ake dauka shi da sunan Najeriya to wannan al'amarin ai kaga wani abu ne azimi wanda ba za ka yi gane ba to kuma idan da kan abinda Rajabu ne faɗa gwamnati ne dai ni kam don ta bada azama akai Najeriya ta tsare iyakanta Kamaru ta tsare iyakanta Shaji ta tsare iyakanta insha Allah da samu wato wani maslahadi ko ba ce an cire abin gaba daya ba insha Allah za a rage shi ha kuma Allah ya kawo lokacin da za a cire shi
Muhammad Kabiru a matsayinka na cikakken dan jarida da yake kune dama masu kane mana hanya wace hanya kaga za a bi domin magance wannan al'amarin da yanzu haka ya zamari
abinda za a bi ɗaya ne wato a mutunta doka yau doka na nan wanda aka yi a masu tada zaune tsaye aka ce kisa ne kawai za a yi musu to a dawo da wannan magana in aka kama mutum a tsayar da shi a bindige a daina faɗan wai a addu'a da lumta ce kaza wannan dinnan duk bata sha'ani ne kada a jira su su zo su tarar da kawai an yi an zartar da hukunci gwamnati ce ta tsaya tsayuwar daka kuma don da a lokacin da muka san Kamaru mutum da za a ce yana magana shi ya taba bango ya ce bango kada ka kai ni
domin mutum akwai yan
rahoto yan lekin asiri don akan iya samun kaman masu yan dako akan iya samun yan sandan ciki akan iya samun direbobi yan sandan ciki akan iya samun duk a cikin waɗansu abin nan ko dan kasuwa ka gani da ko yan sandan ciki wanda za su zo kuna mu'amala da su amma suna ba mu gwamnati labari duk abin da yake ficewa a wannan sassan din to gwamnati ce ta dawo da wannan abin kuma sannan aiki shin kasa ai ma kasa kuma aiki to wannan za a samu wato abin din amma yanzu ana daukan ma'aikata ne wanda yake ba wai suna da
kishin
wannan aikin sun bane su kan don su samu aiki kuma ma ba za su zo su yi aikin ba wani dan sanda shi a zo shi ya aje hulan shi ya tafi gidan giya hula ne je jira mutane ko kuma bindigan shi ma ya ba mu wani yana rike da shi wanda bai iya ba wannan dushin gwamnati ta sa nazari akai domin in ba a wannan wallahi tallahi mu duk kawai muna cikin halin haulayi
haka yake so da yawa ana zuwa wato alal misali jami'a a zo a ciri dalibi a tafi da shi wani sa'in bai sa'a ba ya tafi kenan ha illa masha Allah shin dalibai wace irin hikima za ku iya ba mu ko kuma taimaka da shi domin ganin cewa an san matsalaha a game da wannan al'amarin
na'am da yanzu dalibai matsayin mu menene da su so ma tukunna dan kuma mayar da magana sun magana da wanda suka gabari suka gane magana suka ce gwamnati gwamnati ta ƙara kokari sosai ma'aikatanta na tsaro su aiki yanda yafi dacewa to amma ba za mu soma kan gwamnati mu gama kan gwamnati ba idan kan mu da dalibai da matasa da sauran su gabaki daya a han dawo mamnati na fari ma magana iyayi dan tarbiyyar da ake ba ma yara tun a gida shine yake kawo jawo duka su wayan abubuwa yau iyaye mu ce masu abubuwa hannu tarbiyyar da suke ba ma yaran su daban yake da iyaye da ba su da bi abubuwa hannu talakawa to kun ga wayannan abubuwa yaro inda shi da ki tarbiya na ya saba komai zai komai dan sunyi sanyi da sauran sa idan abubuwa kai kasance bi zai iya samu mafita da sauki ba ala misali ma kaman da nake fada mu muna hada kanmu muna tafiyar da zumunci da sauran su mun san zumunci kuma inda ke fada abu da yawa nake goye karshen zumunci to idan yau ina zuwa na hada kai mun san cewa ga abubuwa da muke tare da shi kusa idan za zo a dauki mutum a dauke shi hakan nan an fi son mutum da yake kebewa bai shiga mutane to mutum wanda yaron da yake shiga yake ciki ko yaushe shi yana cikin alamari da mutane kusan da ƴan wanshi da wuya abubuwa ya kasance
akai ce to Mala Haruna Garba a matsayin ka nan fatake mun san cewa wannan abu dai sanin kowa ne ya hana ruwa gudu a yanzu a takaice ne zaka iya ba ma mutane domin ganin cewa
abubuwan da tabarbara yake saboda ko su shekaru biyu da suka wuce aka kama wani malami wato mai dabban maliman ne ma nake ga ta yankin kasantin yar zuwa garin nan anan wannan mutumin yake da zama da dansa sun je ku duba dabbobin su aka tsare su anan da aka tsare su aka tambayi kudi ko zuwa miliyan 50 ne akai musu kinnafa to daga nan kuma aka hada wannan kudi daidai abin da suka tambayan aka kai daga kai kudin nan mai kai kudin suka ce dan tafi kadan har mu dan sake su shi ji karan bindiga an harbe su to yau duk kai kudin ma bai sa sun ba su ba sun kashe uba da da
wato kenan dai in ayin kidnapping kai kudin ko kuma rashin kai kudin ba shine zai sa
eh to wani an kai kudin a zai to ba haka bane ko kuma ka gane wani daga cikin su ba barin ka za su yi ba
akai ke to jama'a da fatan kuna jin dadin wannan shiri da muke kawo yanzu kuma mun gayyace wato professor Uba Abdulbagi wanda yake cikakken lecturer a nan university Ngaundere wanda zai zo yi mana fashin baki professor Uba Abdulbagi gare ka
assalamu alaikum na gaishe ku dukanku naji hiranku naji dadi wannan hira me yasa domin kidnapping abu ne wanda yake nan cikakken matsala a wajen mu nan to naji dadi da yanzu naga cewa ina damun kowa da kowa alhamdulillah amma kafin a ce za nemi menene maganin kidnap gunda mu dan dawo baya kadan har mu gane me ya kawo wannan matsala da farko dai manyan criminality da sata aka soma satan shanu an yi wannan aiki yayi kaman shekara 30 da aka gama satan shanu shi aka koma abinda ake kira zargina wayannan wanda suke wato barayin shanu nan su ne suka zama zargina kuma a yau zarginan jiya shine kidnapper to da aka nemi menene tushen su shi aka samu borori ne wato fulanin daji me yasa suka zama haka gunda nemi shinan abin da yasa su suka koma wannan aiki domin a yau fa aikin kidnapper sana'a ce wanda take nan well organized akwai masu aiki kowa kuma da aikin sa cikin wannan akwai wani shi aikin shi ya je ne ya nuna ya gane wa za zuwa kama akwai wani shi aikin shi ya je ya kama ne akwai wani aikin shi ya yi gadi akwai wani shi aikin shi hira zai yi da yan uwan wanda aka kama akwai kuma wanda shi kudi zai je karba to shi sa abin din yanzu sana'a ne which is very well organized ni na fi so a gane me yasa aka shiga wannan matsala me yasa wayanda suke da su ne masu shanu yau suka zama suna cikin wannan aiki na criminality abubuwa da yawa ne suka sa su wayannan abubuwa abu daya babban mororin nan sun sha wuya da yawa kuma mororo aiki daya shi na kiwo to duk inda yake shi bako ne duk wanda yake samu kuma yana neman ciyawa ne na shanunsa duk wanda ya samu kuma a fili kaman a cewa sarauta to akan wannan bororo da sanunsa wannan sarauta za ta rayu a wani lokaci a wani area annan cikin kamaro bororo yana biyan haraji daban-daban guda bakwai shi kadai yau gobe yau gobe yau gobe shanun nan raguwa suke yi raguwa suke yi raguwa suke yi to wanda shanunsa suka kare su suka shiga satan shanu da suka yi sata da suka yi sata da suka yi sata aiki ne suna perfectioning wayannan aiki har suka san yanzu kam ya ake harba ya ake
alburushe
abin nan bindiga suka zama zargina daga nan zargina suka zama kidnapper to kidnapper sun nan kuma han ba ku misali daya ku san gane ki abin nan fa ba karamin abu ba wani bararo ana yaki a Central Africa yaki da tashi yana gudu ya kwashe sanunsa aka ce abin nan guda biyar wato sannan sun yi dubu da duk familyin sa suka yi tare suka shiga kamaro a yau gobe yau gobe yau gobe sanu daya sanu ya daya sanu biyu uku hudu biyar kafin ai shekara uku dan kalilan haka ya saura masa da kanshi da ya gane shi yace kai duk wuyan da yake sha wannan ya karba wannan ya karba wannan ya karba nan maganin din ya rabu da sanun nan sai hada su duka ya sayar sanun nan ne suke kawo masa matsala to ana nan just one year after shi aka ce United Nations ne tace a yanzu ya ki ta kare duk wanda yake so komawa Central Africa kasan sa ya koma to wannan bororon nan ya dauki sanda ya koma ya shiga nan kasa da shanu dewa ya zai to dadan sa ne suka je wanda last person wanda ya sai shanu sa da shaura suka kama shi kuma kudin da suka tambaya da aka yi lissafi sai aka ga miliyan 100 ya tambaya kun ga shi sa nace muku wannan aiki ce well organized mutanen da kuke ganin nan ba mutanen daji yanda ke tuna ba wannan sana'a ba borori ne kawai masu yin ta ba a'a samari dewa sun shiga kuma me yasa babban magana rashin aiki to talauci ne yasa wannan abubuwa
sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Amina na gabatarwa
Amina Bahari Auna
da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa wato Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.